rashin girmama yarjejeniya ga mahukuntan ƙasar nan, ko wace irin yarjejeniya muddin mutane suna kan hukunci ba kasa da suka girmama ta ba. Na biyu, rashin ganin girma na ɗan adam, domin mewa ne yarjejeniya? Wasu abubuwa ne da suke kunshe da kuɗi, ana kallon girman kuɗin ya fi girman mutanen ko kuma ya fi girman ɗan adam ɗin. Misali, ka ce a ba kaza, kana ganin kai ai wannan abun kusan asara ce a ce a ɗauki waɗannan kuɗi a basu, amma akalli aikinsu, akalli girman abubuwan da suke yi, akalli irin abubuwan da za su samar, ina ganin babu wani dalili da ba za a girmama wannan yarjejeniyar ba. Domin in ka tallafa wannan, ka girmama yarjejeniyar gaba ɗaya, hanya ce da za ta inganta zaman lafiya na shi kansa al'amarin, zaman lafiya na ƙasa, ci gaban ƙasa, na siyasa da tattalin arziki, da ma zamantakewar mutane duk gaba ɗaya. 'Yan Najeriya ne, kuma Najeriya za su yi wa aiki. Amma ga misali, za ka ɗau ɗan majalisar tarayya, mutum ɗaya kacal yana samun kuɗi wajen naira miliyan 13 a wata. Naira miliyan 13 nan, ina jin za ta ba wajen mutum 40 aiki a jami'a, za ta biya albashin mutum 40 a jami'a ɗaya, mutum ɗaya. Wannan iyakacin abin da muka iya sani ne naira miliyan 13 da mutum yake iya samu. Kuma babu wani dalili da 'yan siyasa za su rinka yi wa mutane irin waɗannan abubuwan a ƙasar nan.
Amma wai ita yarjejeniyar nan da ake magana ta 2019, wasu abubuwa ta ƙunsa ne tsaurara waɗanda suka gagari kundila?
Me ya tsauri a cikinta? Yanzu misali, ka ɗau maganar kuɗi, wani percentage za a ba su, kamar misali na responsibility allowances ɗin nan, wanda gyara ne kawai za a yi a cikin karkar. Ka ɗau maganar some other allowances, ka ɗau maganar staff. In fact ma, ai akwai court injection, wanda ke kotun nan in ma kana tunanin son zuciya su kai, gwamnatin tarayya ita ta kafa kotun nan ta industrial court. Kotun industrial court ɗin nan ta ba da hukunci da yake goyon bayan irin abubuwan da suna su suka yi, kuma ta yanke hukunci. Kuma ita kanta gwamnatin tarayya ba ta ƙaryata abin hukuncin da kotun nan ta yi ba, in the sense that ba ta nuna rashin yardarta ba, domin bayan an yanke hukunci ba su yi appeal ba, ba su ɗauka ƙara ba. Kuma har yanzu ba su ɗauka ƙara ba, kuma sannan ba su zo sun aiwatar da abubuwan da kotun nan tace a yi ba.
Ga batun cewa a samar da kayayyakin aiki a jami'o'i don a rage cunkoso da sauran abubuwa da su a baya su kuma ƙungiyar ASU suka yi, duk yana cikin batun nan na yajin aiki yarjejeniyar nan ta 2009.
Ai, na sha faɗa wannan magana ta baya. Wallahi tallahi, in ana so a kawo ƙarshen matsalar harkar ilimi a ƙasar nan, sai an sa dokar ta ɓace kan harkar ilimi. Kuɗin da ake bayarwa kan harkar ilimi yayi kaɗan 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 ɗin ma yayi kaɗan kaɗan, shi ita ce magana guda ɗaya. Babban matsalar harkar ilimi harka ce da in kai ba yanzu za ka ganta ba. Su kuma 'yan siyasa ƙasar nan kullum tunanin su yi abubuwan da al'umma za ta gan su ce yanzu
ga yanzu
magani yanzu. Harkar ilimi ba sha yanzu magani yanzu ba ce, magana ce take buƙatar kuɗi maƙudai wanda zuwa gaba za ka gani. Kuma in ma ka gyara harkar jami'a, baka gyara harkar makarantun firamare ba, baka gyara harkar makarantun secondary school ba, haka za a samu wannan matsala. Saboda haka harkar ilimi a ƙasar nan gaba ɗaya doka ta ɓaci take so gwamnatin tarayya ta kai, kuma a ware wasu lokaci na doka ta ɓaci. Kamar misali, a ce a ɗau shekara biyu a fara gwaji pilot, a ga dokar ta ɓacin nan da irin kuɗin da za a sa, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ware wasu maƙudan kuɗi a cikin bajet na kowace shekara ga harkar ilimi, a gwada akan Najeriya. In ma zai fi haka Najeriya, a ce 30% na bajet ɗin Najeriya kuma kan harkar ilimi.
Wai su a nasu ɓangaren, su malaman jami'an nan ko kuma ma'aikatan jami'an nan, tunda su ne yanzu suke wannan yajin aiki da suka kira na gargaɗi, ba ka ganin akwai wata hanya da za a iya fuskantar juna su fahimci juna da gwamnati, maimakon a ringa kulle makarantu kullum, 'ya'yan mutane ana kawo musu wato naƙas a harkokin karatu?
To ai misali, mutanen da suke tafiya suke jagorancin ƙasar nan, shin gaskiya ne sun san mahimmancin ilimi? Kakai mamaki akwai mutumin da yanzu ake da kiyas da kiyas a National Assembly akan jarabawa maza na ma a kai SSC. to mutumin da yake da wannan tunanin, mutumin da yake da wannan dabi'ar SSC ya an zana mai ya tafi National Assembly, wani irin tunani kake tunani kake da shi akan harkar ilimi? To ai kaga ba wani abin da za a ji. Ana tunani a ce wani wai zana SSC fa zana mara kai. To wani irin shi fa ba zai zana ba, amma ya saboda yana da kudi ya samu wani ya zana mar. To wani tunani gara akan ilimi? Kuma waɗannan mutane suna daga cikin irin mutanen da suke a cikin wannan majalisar ƙasar nan, wanda su za su yi doka, su za su yi budget, su za su bibiyar da za a yi budget. To da za su yi wa mutane wani abin
ke amma ana magana ne a ɓangaren su malaman makaranta ko ma'aikatan su jami'a ɗin da suke wannan yajajen aiki, yau a rufe gobe a buɗe da sauransu. Baka ganin lokaci yayi da watakila za su sake salo na bibiyar wannan waɗannan haƙoƙi da kuma abubuwan da suke gani ya kamata gwamnati ta yi don a inganta tsarin ilimi a Najeriya?
To tunda ba ka san dai ba zaɓe ba takara za su tsaya ba, ballantana a ce da harkar takara kawai za ka iya canja. Kuma malaman jami'a ba za su iya canja mutanen ƙasar nan su ce yau ku zaɓi wani ba, ba su da ƙarfi, ba su da kuɗin da za su irin wannan. Saboda haka mutane suna ganin cewa hanya mafi sauƙi kuma mai ƙarfin tsiya ita ce kawai hanyar yajin aiki.
To amma zaka ga yajin aikin kuma idan an yi kamar kulliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Misali tun lokacin da aka yi wannan yarjejeniya 2009 kafin shi marigayi yar ado ya mutu, ko kuma daga lokacin da aka yi zuwa yanzu an yi yajin aiki ya fi sau shirin masaki ba tare da kuma gwamnati ta yi wani abu ba, kuma a dawo a ci gaba da aiki.
To ai abin da zaka kula, mahukuntan ƙasar nan ba sa jin kowa da zarar sun hau, ba sa sauraron kowa, ba wanda za su saurara sai yan ƙunsa yan siyasa. In ka ga mutum an fara sauraron mutane to dab da lokacin yaƙin neman zaɓe ne. Amma duk abin da zaka faɗa ko dan majalisa wanda zai ma shine member National Assembly, ita ce hanya, hanya ta demokradiyya ita ce za a bi a warware matsala. Mutanen da suke bin hanyar dan demokradiyya sukan zo da wasu shiga ta yau daren mutane kafin su je, amma da zarar sun je aje kowa suke yi.
Yanzu ga halin da ake ciki ita kungiyoyin nan na ma'aikata waɗanda ba sa koyarwa a jami'a suna yajin aiki na gargaɗi, kuma sun ce in ba su ga wani abu daga gwamnati ba za su tafi na sai baba ta gani. Kuma an sha ganin irin waɗannan abubuwan, misali su ma wani lokaci asu zaka ji an ce suna cewa kaza, suna yin irin waɗannan abu, menene mafita a wannan yanayi? Allah dai lokacin da ita gwamnati kuma har yanzu ba ta wani abu da za a ce wato na ku zo ku gani ba.
Mafita shine gwamnati saurare su, saboda ba da ka suke ba akwai yarjejeniya ko hukuncin kotu. Saboda haka wajibin gwamnati ne musamman ma su shugaban kasa ya kamata ya karkato ya dubi irin wannan matsalolin da suke damun mutane, yi amfani da executive power ɗinsu ya zo ya kawo ƙarshen wannan matsala. Me wane bai san irin mutanen da yake naɗawa ba da suke jawo tarnaƙi akan wannan harkar? Ya kamata shi shugaban kasa ya amfani da executive power ɗinsa. Kuɗin ƙasar nan an yi su ne, an samar da su ne don tabbatar da cigaban wannan ƙasa. Kuma babu wani ci gaba ta kowace ƙasa da zai zo muddin akwai na ƙasu a cikin harkokin ilimin ƙasa. Wannan babban abu ne da ya kamata a kalla, kuma su mutane ne wajibi ne a kula da su. Hujja guda ɗaya a lokacin da kake aiki kowane irin ma'aikaci ne kai, kamata yayi abin da kake samu da yanayin aikinka inganta domin ka samu dama yanda za ka gaiwatar da aikinka yanda ya kamata. Albashinka da allowances ɗinka ya kula da harkar gidanka, yayin da ka zo nan kana wa mutane al'amura. Sannan an samu ma da duk kayayyakin da za ka yi aiki da kuma yadda za ka kula da iyalanka ma, harkar staff school harkar ce ta iyalai, ya za ka yi musu? Ya kamata a tabbatar harkar ilimi, misali ba harka ba ce da za ka zo yanzu ka tafi an academic staff ko non-academic staff, for example, misali wanda non-academic mutum zai iya zuwa ya fara aiki tun safe, ba shi da lokacin aiki, ba shi da asabar, ba shi da lahadi, musamman ma a jami'i za ka ga suna irin wannan aikin, ba su da lokaci. Daga safar daddare za ka ga suna yi, kuma sau da yawa za ka ga ba su da asabar, ba su da lahadi. To amma in an inganta rayuwarka, an inganta rayuwar aikinka, ai za ka ji daɗi ka aiki, sacrifice ma zai fi yiwuwa.